sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 6025 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya Para'a Nomad FM Dalal FM Niya sai kuma tashar mata VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana za iya kama mu Alpha Radio dake Kumasi ko da yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau lahadi 15 ga watan disamba shekarar 2019 Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke fara cikin gabatar muku da wannan shirin da farko Sarfilu ba mu kanin labarai
to Hadiza yau lahadi tattaunawar da ake kan batun sauyin yanayi a birnin Madrid ya shiga yini ne biyu inda jami'ai da kasashe kusan 200 suka kasa cimma matsaya kan mabambantan ra'ayoyinsu haka kuma yawan mutanen da aka tabbatar da mutuwarsu daga amman wutar da ya barke a tsibirin Whiteland na kasar New Zealand ya haura 16 haka kuma zamu ji cewa waɗanda suka yi boran da ya kai ga tumɓuke tsohon shugaban kasar Sudan Omar al-Bashir a cikin watan April sun ce hukuncin da aka yi masa bai tsanani ba
to a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa daga ranar 1 ga watan Janairu ne na shekara mai zuwa a kasar Ghana za ta fara kuma amfani da shinkafa da aka sarrafa a kasar haka kuma mazaunan jihar Adamawa sun nuna damuwar su game da lalacewar manyan hanyoyi a jihar musamman a wannan lokaci da tsaro ya tabarbare
aiki ne gwamnati an ce an yi awarding project contract tun gudun 2017 ɗin yanzu ana neman gurin shekara uku aiki ya lokaci ma a ce ba a yin sakwata-kwata aikin mai siya wani lokaci a fada uzurin damina ne da sauransu amma sai kasance sam aikin bai je ko ina ba
sannan kuma za ku ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama na Human Rights a Nigeria ta shaida cewa ta samu rahoton kaddama da fiyade har guda 76 da aka aikata a jihar Gombe.
Inda cin zarafin mata ya zama alibacin al'umma shi yasa muka zo mu roki Azaba Assembly a tabbatar da wannan dokar. Saboda muna fata insha Allah aka tabbatar da dokar za a samu sauƙi.
Sannan Muhammad Hafiz Baballe na nan tafa da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wani
to masu sauraro assalamu alaikum barkamu da yammacin ranar nan ga labaran duniya Yau Lahadi tattaunawar da ake kan batun sauyin yanayi a birnin Madrid ya shiga yini na biyu inda jami'ai daga kasashe kusan 200 suka kasa cimma matsaya akan mabambantan ra'ayoyinsu. Jagorar taron ministar muhalli ta kasar Chile, Caroline Schmidt, ta faɗa wa wakilan da su duba sabuwar yarjejeniyar da ita da makarrabanta suka samar su kuma sake haduwa da misalin karfe 1:30 na dare agogon can domin ci gaba tattaunawar. Kasashe masu tasowa da kungiyoyin kare muhalli sun yi gargadin cewa jijjine da aka raba a daren jiya Asabar za ta iya mayar da hannun agogo baya ga jijjine sauyin yanayin da aka samu a shekarar 2015 ta Paris Climate Accord. A ɗaya bangaren kuma, 'yan rajin kare muhalli a kudu maso gabashin Asiya ciki har da takwarar aikin matashiyan nan da mujallar Time Magazine ta zaba a matsayin mutum ta shekara Greta Thunberg sun nuna damuwa game da yadda ba a baiwa matsalar sauyin yanayi kulawar da ta kamata. Suna masu kukan jama'ai za su bar tattaunawar muhalli da ake a birnin Madrid ba tare da cimma yarjejeniyar matakan da za a ɗauka kan sauyin yanayi na shekarar 2020 ba. Yawan mutanen da aka tabbatar mutuwarsu daga amman wutar da ya barke a tsibirin White Island na kasar New Zealand ya haura 16 bayan da wani ɗan kasar Australia ya mutu a wani asibitin birnin Sydney. Babu nasara a aikin neman gawarwakin mutum biyu da suka ɓace a tsibirin yau Lahadi. Kwamishinan 'yan sanda Mike Clement ya faɗi a wata sanarwa cewa a ruwan da aka yi wa gargaɗin ƙarshe wanda ya kai har zuwa teku da ya wuce a ce gawarwakin suna cikin ruwa. Ya ƙara da cewa tawagar ma'aikatan ceto suna cikin takaici mun fahimci takaicin da 'yan uwan waɗanda suka mutu suke son a samu gawarwakin 'yan uwansu ke ciki. Gwanayen nan kaya da suka yi aikin neman gawar mutum biyu a jiya Asabar sun fuskanci kalubalen yanayi a cewar mataimakin kwamishinan ƴan sanda Jim Tim. Masu nan kaya sun fuskanci matsalar rashin gani a ruwan da toka da baraguzan aman wutar ya haifar. Akalla mutum 27 da suka tsira da ransu sun samu kuna sama da kashi 71 cikin 100 a jikinsu. Kotu a kasar Sudan ta yanke wa tsohon shugaban kasar Omar al-Bashir a jiya Asabar hukuncin daurin shekaru biyu bayan samun shi da laifukan cin hanci da rashawa da kuma halatta kudaden haram. Tun cikin watan Afrilu ne aka tsare Bashir al-Bashir mai shekaru 75 a duniya bayan da sojoji suka hanbar da gwamnatinsa yayin zanga-zangan injinin gwamnatinsa da ta kwashe shekaru 30 tana mulki. Zai ci gaba da fuskantar hukunci akan laifukan yaki da na kisan kare dangi da azabtarwa da kuma kashe masu zanga-zanga waɗanda suka yi boran da ya kai ga tumbake tsohon shugaban a cikin watan Afrilu sun ce hukuncin bai yi tsanani ba. An kuma zargi al-Bashir da aikata laifukan cin zarafin bil'adama da kisan kare dangi a kotun manyan laifukan yaki ta ƙasa da ƙasa a birnin Darfur. Sama da fararen hula 300,000 ne aka kashe tun shekarar 2002 a wani rikicin da ya fitar da wasu mutane miliyan 2 daga gidajensu. Wannan ne hukuncin farko a cikin jerin tuhume da ake yi wa Bashir, shine kuma hukuncin farko da gwamnatin wucin garin ta yi tun bayan da ta dauki karagar mulkin kasar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta soke karin haraji akan wasu kayayyakin Amurka da aka shirya zai fara aiki yau ranar 15 ga watan Disamba. Hukumar da ke kula da haraji ta kasar ta fadi a yau Asabar bayan da manyan kasashen biyu masu girman tattalin arziki suka amince da fuska ta farko ta yarjejeniyar ranar Juma'a. Yarjejeniyar da jita-jita ta karaɗe kasuwar duniya cikin watannin da suka gabata, an rage ƙarin harajin da Amurka ta yi da musayar abin da jami'an Amurka ke cewa za a samu babban sauyi inda China za ta sai kayayyakin amfanin gona da sauran wasu kayayyaki. A wani bangaren mayar da martanin harajin da China ta shirya sakawa kayan Amurka wanda aka shirya zai fara aiki a yau Lahadi, an shirya shi ne kan kayayyakin da suka hada da masara da alkama zuwa motoci da kayan motoci. Sauran harajin da China ta saka wa kayayyakin Amurka za a bar shi ya ci gaba a cewar hukumar a wata sanarwa da ta fitar ta shafin yanar gizon gwamnati suke hadda shafin ma'aikatar cinikayya. China ta amince za ta ƙara sayen kayayyakin Amurka na akalla dala miliyan 200 cikin shekaru biyu masu zuwa kan ƙarin yawan wanda ta saya a shekarar 2017. Daga ƙarshe ofishin babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga ƙasar India ta soke sabuwar doka da ta yi kan zama ɗan ƙasa wanda ya ce nuna wariya ne ga al'ummar musulmai. Zanga-zangar tashin hankali ta barke a jihohin Assam da Tripura bayan da aka samar da sabuwar dokar zama ɗan ƙasa a makon da ya gabata inda aka kashe mutum 3 tare da raunata wasu masu yawa ciki har da 'yan sanda. Ofishin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce farautar mutanen da suka fita zanga-zangar da gwamnati ta yi domin tabbatar da dokar abu ne da ofishin ya kira nuna wariya. Sabuwar dokar dai ta baiwa wasu tsirarin addini 6 waɗanda suka yi gudun hijira daga Afghanistan da Bangladesh da kuma Pakistan damar zama 'yan ƙasa. Amma mai magana da yawun hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya, Jeremy Lawrence, ya ce dokar ba ta hada da bayo musulmai kariya ba. Ya ci gaba da cewa dokar zama ɗan ƙasa ta India ta saba wa dokar ƙasa da ƙasa wadda ta haramta nuna bambancin jinsi ko ƙabila ko kuma addini.
Gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Ghana dai Akufo-Addo ya ce daga ranar 1 ga watan Janairu na shekara mai zuwa gwamnati za ta umarci jihohin kasar da su fara yin amfani da shinkafa da ake sarrafa a kasar domin inganta noma da kuma bunƙasa tattalin arzikin kasar. Wakilin muryar Amurka a Accra, Ridwan Abbas, ya aika mana da ƙarin bayani.
Shugaban ya faɗi haka ne a lokacin da yake wa ƴan jarida jawabi a banquet hall dake Jubilee House wato fadan shugaban kasa. Yace an zuba tilin jari a fagen aikin noma kuma manufarsa shine mu iya dogara ga kanmu. Mun samu labarin farin ciki a baya-bayan nan yanzu ya gabashi na sarrafan tilin shinkafa da ya shige abin da ake bukata. Matsalar da muke da shi yanzu shine kasuwancin su da wurin adanin su da yadda za a taimaka ya dore. Farkon lokaci kenan da hakan din ya amku a kasar nan. Akan haka daga ranar 1 ga watan Janairu gwamnati za ta umarci duk ma'aikatan kasa su rinka cin shinkafan mu na gida. Ya kuma sanar da kafa hukumar da za ta raya shuke-shuke sauran itatuwa kamar kashu, mangaro, kwakwan mai da dai sauransu yadda za a tashi daga dogara akan koko a matsayin itace daya da kasar ke dogara akan ta wurin sayar da diyanta waje. Da ya taɓo maganar gunduma daya masana'anta daya shugaba Akufo-Addo cewa yayi 58 yanzu haka sun soma aiki yayin da ake nan ake gina 26 kuma za su soma aiki kan rubu'i na biyu da na uku na sabon shekara. Shugaban masana'antu ya dogara ne akan gunduma daya masana'anta daya abinda ya zama makomar kasar mu da zai kawo ci gaban masana'antu. Akwai waɗanda ke tambayan ina masana'antun na gunduma daya masana'anta daya da ake ta ikirarin an yi ba mu gan komai ba. 58 na aiki yanzu haka akwai sunayensa inda suke da irin aiki da suke. Akwai kuma wasu guda 26 da ake ginawa za su soma aiki a rubu'i na biyu da na uku. Akan zaben jefa ƙuri'a na 17 ga watan Disamba da aka janye kuwa shugaba Akufo-Addo ya ce lokaci yayi da ya kamata ɗiyan Ghana su fahimci yadda sha'anin siyasa yayi baba kere a matsayin local government. Bai kuma yadda da binciken Afrobarometer na CDD wadda ya nakasar da yanda gwamnati ke zantar da alkawuranta na gangamin siyasa ba. Da ya taɓo maganar sabtace fagen kuɗi shugaba Akufo-Addo ya ce shine zaɓi mafi kyau da zai ci tufagen. Ya yi wa ɗiyan Ghana alkawarin samun damar isa ga kuɗi. Na yi imani matakan da bankin Ghana ta ɗauka tare da taimakon ma'aikatar ministan kuɗi su ne daidai sun dace. Akwai matsaloli ba mu da zaɓi barna da zai zo zai bishan la'anta da wadda muke sha yanzu. Yan jarida sun kuma samu damar yi wa shugaban tambayoyi bila adadin akan sallan mulkinsa. Ridwanullah Mukhtar ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Madalla a gaida Ridwan Abbas. Yanzu kuma sai Nigeria inda mazaunan jihar Adamawa sun nuna damuwarsu game da lalacewar manyan hanyoyi a jihar musamman a wannan lokaci da tsaro ma ya tabarbare. Wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya hado mana wannan rahoton.
Kamar yadda malaluma ke nunawa a kullum sakamakon lalacewar wasu manyan hanyoyi rayuka da dama ne ke salwanta baya ga asarar dukiya. Hakan nan ma kuma da wuya a waye gari ba tare da kaji an tare hanya da miyin fashi ba musamman a wannan lokaci da tabarbarewar tsaro ke kara ta'azzara. Hanyar Jalingo zuwa Numan da ma Numan zuwa Gombe da ke cikin jihohin Taraba da Adamawa na kuwa cikin manyan hanyoyin da ke tada hankulan masu ababen hawa da ma fasinjoji. Kuma abun mamaki tun shekarar 2017 ne gwamnatin shugaba Buhari ta bada kungiyar gyara waɗannan hanyoyi biyu. To amma kawai yanzu babu ko inda aikin ma ya je ga ma ta bakin wasu 'yan kasuwa da kuma direbobi inda mako suka bayyana irin matsalolin da suke fuskanta a yanzu.
Ka fara shiga mun wunin hanya tun daga wannan mararraban zin daga nan har ka je ka numa kana cikin bala'i hankalinka baya kunce saboda kana ana wani rikici ta zo ta lida da kai motar ka ba gudu take ba balle ka iya juyawa ka dawo ko kuma a ce ka je ka kawuce cikin rikicin din an tsawon kwanaki din kamar ka mutum mu koma ba muka zagayo wanda tunatin kaga ba daidai bane amma sai mun matafiya saboda haka har ma yanzu ba na fa'in a inda hanyar take zo sake bi saboda lalle na samu matsala sosai gaskiyar magana tabarbarewan wannan hanya tun shekaru biyar da suka wuce ya shafi wannan hanya domina motar mu ta fadi a tsakankanun daga numun din zuwa jalingo motar mu ta fadi mun je mun kusan kwana a wurin
shi ko kamar Isaka Yu Zakari wani mabocin min wannan hanyoyi ne yako bai da takeicin sa ne ma da cewa
aiki ne gwamnati an ce an yi awardin project contract tun gurin 2017 yanzu ana neman gurin shekara 3 aiki ya ka ce ma a ce ba a yin sa kwata-kwata aikin ya tsaya wani lokaci a bada uzurin damina ne da sauransu amma sai kasance sam aikin bai je ko ina ba
to wai ko su matsaloli ma kake ganin ake fuskanta a waɗannan hanyoyi
wanda kusan duk lokacin da ake bin hanyar dai hanya ne bai da kyau kuma duk lokacin da hanya bai da kyau yana janyo hatsarurruka da dama mutane suna rasa rayukansu a gurin kuma akwai matsaloli na fashi da makami wanda hanya da ya kasance ba shi da kyau sai zamto babu moto da zai iya kuzari gurin tafiya ba to dole ne ɗan fashi su ka samu a gurin duk lokacin da har yamma ya kama matafiyi zuwa gurin to lalle gara masa ko ya kwana numan ko kuma ya kwana nan jami'in ko kuma ya zagaya komin dare wanda haka din matsala ne sakamakon munin hanya din
haka nan kwamre Isaka ya ma mika gugumbarin su ne ga gwamnatocin waɗannan jihohi biyu da kuma ƴan majalisun su
sanya idanu su fito su yi magana abin su sa abin ciki menene yake faruwa saboda mu san su ma suna kishin jahar su suna yanke ko mu ma mu amfana da gwamnatin su sannan bayan wannan kamar mu za mu manya a wannan gwamnati akwai su matan shugaban kasa wanda ita yar asalin jihar Adamawa ce
kwa kwanaki sai da wannan majalisar dattawa Senator Isaka Elijah Abo ya barazana cewa za su mika bukatar soke wasu kwangilolin hanyoyi da gwamnatin tarayya ta bada saboda tafiyar hawainiya
but if they cannot work after collecting 2.2 billion naira from the federal government and this is the only way they did we have nothing to do but to book the contract
a martanin sa engineer Saliu Abubakar na ma'aikatar ayyuka mai kula da shiryar Yola yace za su ci gaba da sa ido kuma gwamnati a shirye take ta soke duk wani kwangilar da ke tafiyar hawainiya
the contract was pledged that on or before December this year not baba in writing
ai ma'aikatan mu tana ma sa ido kan waɗannan kwangiloli ba gashi ba wannan aiki ne wannan gada tuni ma aka ba su wa'adin zuwa kashin wannan wata na Disamba da cewa su kammala to kuma za mu ci gaba da sa ido to kuma duk kamfanin da ya kasa cika alƙawarin da ya dauka to fa labu da za a dauki mataki a kai
that be substantially completed
a cewar jami'in na ma'aikatar ayyuka a jihar Adamawa kuma koma da menene yanzu ku an zura ido a ga irin matakan da za a ke daukan Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya
to a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma bari mu leka Gombe inda kungiyar Human Rights a Najeriya ta shaida cewa ta sami rahoton kaddamar da fiyade har guda 76 da aka aikata a jihar Gombe dake arewa maso gabashin kasar wakilin sashin Hausa Abdul Wahab Muhammad ya hada mana wannan rahoton
makasudin taron gangamin matan shine bayyana takeicin ayyukan fiyade da ake kaddamarwa akan mata musamman yara kanana inda mai dakin gwamnatin jihar Hajiya Asma'u Inuwa Yahaya take dawo majalisar bukatun a samar da doka don hukunta masu aikata fiyade
da takin da muka yi zuwa House of Assembly saboda muna nema kuma muna roƙon ƴan House of Assembly su tabbatar da dokan tsarin yara da mata a kan fiyade haƙiƙa fiyade inda cin zarafin mata ya zama alubacin al'umma shi yasa muka zo mu roƙi House of Assembly a tabbatar da wannan dokan saboda muna fata insha Allah aka tabbatar da dokan za a samu sauƙi
ana so bayani a madadin kakakin majalisar honorable Yarima Ladan Kauli ya shaida cewa zai mika bukatar su wa kakakin majalisar sannan ya kara da cewa majalisar tana da kuduri kan batun fiyade
fade da ake wa iyayen mu mata da yan uwan mu matasa mu yan majalisa madadina da na wakilci kakakin majalisa wannan sako da suka kawo kuma zan yi kokari in sadar wa shi kakakin majalisa Alhaji Abubakar Sadiq Abubakar Kurba majalisa tana da wannan shiri kuma wannan kudirin yana nan a zaurin majalisa yanzu tana dab da fitowa fili wannan dokan ko ba su zo ba mu za mu yi saboda abin da yake damu iyayen mu ko yake damu mu idan ba su din mu ba za mu yi aiki ba sannan idan wani abuwa suke faruwa ba mutumin da zai iya yin bacci idan su biyo yana cikin tashin hankali dan abin ya sabi dan warka ko makaucinka tamkar ya shafe ka ne domin idan idon abu ya tabo dole idon dama shi ma zai yawaye
wasu daga cikin mata su ma dai ba a bar su a baya ba wajen bayyana albarkacin bakin su
assalamu alaikum sunana Hajjia Fatima Aliyu abinda muke roƙo kuma muke bukata gwamnati ta yi ta karfafa ta nuna ruwan da wannan abu a dauki mataki mai karfi a kan shi saboda gobe kar ya ƙara idan ana barin wa'anda suke aikata fyaɗe suna ci gaba da yi gwamnati ba ta dauki mataki mai karfi a kan su ba to gobe ma wani zai aikata
assalamu alaikum ni ce Khadija Ma'az ina mai babban farin ciki a yau da aka yi wannan tattakin na kin kaunar wannan fadan da ya yawa a duniya gaskiya bakin ciki ne sai an kawo mana yara idan an je an duba mutum ya yi fade shin wannan abin dadi ne ko rashin dadi to mu muna gaskiya muna da bakin cikin wannan abu dan Allah dan Annabi mutuna akwai isaki akwai mutuwa duka Allah zai daga mu ya tambaye mu kiwo aka ba mu dan Allah wanda suke yi sakura su daina assalamu alaikum
kungiyar human rights mai fafutukar kare yancin dan adam ta bakin shugabanta a jihar Gombe Muhammad Aliyu Wayas akwai iyayen yara da ke aikata jade a kan yayan nasu
muna da kesin sun kai 76 sai ta samu a jihar Gombe shekarar 2019 ta je kawai
mutanen nan an yi musu irin rukunin mata ne
yawanci yara ne ya an talla da sauran su dinga wasu ma wanda ya shafi iyayen su ne suke musu wannan fajin ma
wanda suka haife su
wanda suka haife su wani kuwa da su baba gida don mun yi wannan kesin din
to me kuka yi da irin wannan iyaye
mun ka su kotu da su ma ake cikin gobarin shari'a ta
Abdulhamid Muhammad daga Amurka daga Bauchi a Nigeria
a gaida Abdulwahab Muhammad Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe 10:22 na safe ga shirinmu na gaba.
Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballe nake gabatarwa a cikin shirin namu na wannan makon za ku ji tattaunawa da wani matashi da hukumar yaki da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi ta jihar Adamawa ta kama ya shuka tabar wuyuyi a bayan gidansu matashin dai ya nuna nadamar sa na aikata wannan laifi ya kuma gargadi ƴan uwansa matasa akan irin halin da ya tsinci kansa wakilin Ibrahim Abdulaziz ya fara da tambayar sa kamar haka
ya sunan
Apollos
Apollos wa
Jonathan
wannan menene a kama ta su
wannan wiwi ne
wiwi me kake da su
wannan shine farkon shuki na bayan gidan mutane
okay ka shuka ne
eh
kuma sai ka shuka
to naga dai ana sha kuma yar da yau suna sha ni kuma sai da naga yayan kuma na sai na shuka kawai
sai ka shuka
eh
me zaka yi kin da ka shuka
gaskiya alamore abinda ya sa na shuka shi da ya girma in na samu ni ma ina so in sayar in ga koya take shine kawai ba wai wani
ba su damun ka shuka domin ka sayar
in na samu ba
ka san wiwi ne
kuma ka shuka amma ba na sha ne kan
shine kuma ka shuka
to alangoro ni farkon gwadawa ne shine sa kawai ba wai wani abu ba
to gashi yanzu ka shiga hannu
hakan
daman ka ci domin ka sayar da an kama ka ya kaje
gaskiya ban ji dadi ba
kuma yasa baka ji dadi ba
gaskiya yadda nake gani kam gaskiya har gaba daya ma ga alamar na ya gama bacewa mu a rayuwa na kan
ka ce na ga wancan danya ce
eh wannan
kuma bushashe
eh
bushashen nan me zaka yi shi
fannin dama ina so sai sun gama gaba daya.
Sai ka
sun kame a sayar da
su. Sai ka sayar. To yanzu ka shi kana hannu kamar yadda ne ce ka ce baka ji dadi ba. Me kake tunani yasa aka kama ka?
To gaskiya tunani yanzu kam baran iya fari adadin yawan tunanin da nake ciki ba.
Ko me yasa aka kama ka?
Eto don an ce ba a son sa.
Ba a so kuma kake yi.
To kaga abu da kuskure kam ba ta wuce lokacin sa.
Ke yanzu ga masu irin hali na ka da suke yankin ku, yankin kuma ya san gari?
Yan.
Yan. Wace karamar hukuma?
Gombe.
A Gombe. Na san kula da dama ku?
Eto ba za a rasa ba kam. Ba za a rasa ba.
Wa ko wa ka maka irin?
Iri kam na je na same su a filin da suke sha. Ko yanzu ma za ka same su ranar kasuwa ana za ka je ka same su a gindin daura.
Kowa mai gidanku?
Gaskiya banda mai sayarwa tukuna don farkon yi na ne.
A inda ake shan din da wai?
Ni na je na same su ne kawai na ce a dan min iri aka dan min iri kawai. Don suna tara irin ma a jihar su.
Suna tara? Kuma ka san iri ne?
Eh na san yayansa ne dai.
Kana tafiya kai wuce ne koko?
Ne kike da wani da? Mun je kasuwa ne abun.
Oh kasuwa ne a wajen. Ana cin kasuwa a wajen.
Eh ranar Lahadi ba.
Oh na wiwi.
A kasuwan asalin kasuwa a Gusa su kuma suna zama wani bangare daban a gefen daji haka kasuwa a Gusa.
Yanzu kuma a Gombe kun kai ku nawa kuke shuka?
A cikin Gombe? Ni ba na cikin Gombe ba, a kauye ne.
Wai a kauye naku dai?
A kauye kam gaskiya wanda ni na sani ni kadai ne Sadina ne da yaran da suka dauki irin lokacin da nake dasawa suka dasa cikin gidansu.
Su yaran ke sun kai suna da yawa ne?
Su biyu ne.
Kana da iyali?
Ina da iyali.
Da wato ka da mata da yara?
Ina da mata da yara.
Yaran ka nawa?
Su uku ne.
To yanzu gashi ka shiga wannan hami ya kaje?
Gaskiya ban ji dadi ba.
Baka ji ba?
Gaskiya ban ji dadi ba.
Kuma ka aikata?
Na aikata na taka doka kam na san na taka doka. Amma ina neman afuwa ne.
Sannu ya baka tani kan cewa tunda an ci doka ne warkila yana lalata mutane kuma kana so ka lalata wasu.
To kaga sanin ka da tunani kam lokacin bare ga maka haka ba. A sai wani abu ya faru da kai tukuna kami ka san wancan wurare.
To yanzu da ya faru da kai me ya fada maka?
Gaskiya ya faru na abubuwa da yawa kawai.
Kamar me?
Zai lalata rayuwar mutum kuma zai zub da mutuncin tsakanin ka da wanda kuke tare duka. Manyan ka kuma wayanda suke ganka da mutunci ba za su ganka da mutunci ba.
Yanzu ga masu tunani irin naka ga masu hali naka tun yanzu ka ce zai lalata zai kuma kaza me za ka faɗa musu tun yanzu ka samu kanka ciki?
Gaskiya in na samu mutum yana aikata wannan irin abun na gan shi da shi kan zan ce masa ya daina in bai daina ba ni ma zan kai shi gaban hukuma shi ma ya san ko wani hali ni ma na shiga ciki shi ma ya bari kamar yadda ni yanzu na shiga wani.
Ka shiga wani hali ne?
Na shiga wani halin da ba shi ne ba.
Wani irin hali ka shiga?
Kai gaskiya yau kwana na ya kai uku ban ga iyali na ba kuma ban san halin da suke ciki ba dole na shiga hali ciki sosai.
Me za ka faɗa iyalin ka tunda ka ce ka ja musu abin kunya ku?
Wannan kam tabbas.
To me za ka faɗa musu ga shi ka ja kai baban su kai ne kuma da iyalin ka da iyali?
Sai dai su yi hakuri sai abinda hukuma ta ɗauki mataki a kai hukuma kuma yin ta yadda ta bani rungumi ta sassauta min abubuwan da ake yi. To duk lokacin da na iske kai na gida in ba su hakuri ba zan sake yi ba.
Kome sa ba ka sake ba?
Gaskiya na ga wahalansa.
Nan kuma za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma mako mai zuwa za ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Yanzu a madadin su duka da kuma Chubahiro Diodune da ya taimaka wajen hada wannan shirin. Ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Muhammad Hafiz Baballe kafin mu kammala shirin ga Sarfil ya dawo da takaitattun labarai.
To a takaice yau Lahadi tattaunawar da ake kan batun sauyin yanayi a birnin Madrid ya shiga yini na biyu inda jami'ai daga kasashe kusan 200 suka kasa cimma matsaya kan mabambantan ra'ayoyinsu. Jagorar taron ministan muhallin kasar Chile Caroline Schmidt ta faɗa wa wakilan da su duba sabuwar yarjejeniyar da ita da makarabanta suka samar su kuma sake haduwa da misalin karfe 1:30 na safe a wajen domin ci gaba da tattaunawar.
To masu sauraro baki daya abin da ya sawa kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Shisar Filo Hashim Gumel da ya tsaya gabatar da shirin da Lainat Sahilu da ya hada shirin sai kuma injiniyan namu na yau wato Voitech wanda aka fi sani da zanga-zanga ni Hadiza Tari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC